Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Alhamis 1 ga watan Satumba. A cikin shirin namu za a ji yadda jihohin Borno da Yobe da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya suka fuskanci ambaliyar ruwa sakamakon ruwan sama da aka dinga kwararawa wanda ya haifar da asarar rayuka da gidaje da kuma gonaki.
Akwai wanda players da su mutane 300 wanda aka yi hadin kuwa da wani kungiya mai zaman kanta za a ba su naira 33 har na tsawon wata 6 duk wata. Kuma fatan haka za a ba su kiwon lafiya na shekara guda daya.
Za kuma a ji cewa rundunar 'yan sanda a jihar Gombe ta kama wasu 'yan jarida guda biyu a lokacin da suka je gudanar da aikin ganewa kansu yadda za a aiwatar da umarnin da aka bayar na rushe ofishin ɗan takarar jam'iyyar PDP. Kamar kowace ranar Alhamis yau ma muna tafe da shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sule Mumuna Barma ke gabatarwa. Muna kuma ɗauke da sharhin jaridan Ghana amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. To kasar Sin ta fuskanci matsanancin zafi da fari a bana irin yadda bata taba gani ba, al'amarin da masana ke cewa zai iya yin barazana ga samar da abinci da China ke bayar muhimmanci. Tsananin yanayi wanda ya fi kamari a kudu maso yammacin lardin Sichuan ya shafe fiye da kwanaki 70 wanda ke nuna yanayin zafi mafi muni tun lokacin da aka fara rubutawa ana ajewa a shekarar 1961. Yanayin zafin Sichuan ya kai ma'aunin Celsius 43, a Bebei kuma yanayin zafi ya kai ma'aunin Celsius 45. Ba wai kasar Sin ce kadai ke fama da al'amuran yanayi da ke da alaka da sauyin yanayi ba. Ita ma Turai ta fuskanci matsanancin zafi a wannan bazara, kuma a cikin 'yan shekarun da suka gabata gobarar daji ta ƙara ƙaruwa kuma tana barna a yammacin Amurka. Amma a ƙasar Sin hasashen yanayi yana da wani irin tasiri na daban a siyasance. Akalla fararen hula 50 ne aka kashe a wani farmaki da sojojin Mali da na 'yan kasashen ƙetare suka kai a ranar 19 ga Afrilu, inji Majalisar Ɗinkin Duniya a wani rahoto a jiya Laraba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sha zargin sojojin Mali da kashe fararen hula da waɗanda ake zargin mayakan sa kai ne a tsawon shekaru 10 da suka kwashe suna yaƙi da ƙungiyoyin da ke da alaƙa da Al-Qaeda da IS. Gwamnatin mulkin sojan ƙasar Mali, wacce ta karɓi mulki a wani juyin mulki a shekarar 2020, tana fama da masu tada ƙayar baya tare da taimakon wasu sojojin haya na kamfanin Wagner mai zaman kansa da ke ƙasar Rasha. Kisan gillar da ake zargin na watan Afrilu ya faru ne a ranar kasuwa a ƙaramar hukumar Hombori da ke yankin Duenza da ke tsakiyar ƙasar, bayan da wani ayarin sojojin Mali ya taka wata nakiya. Wani rahoton da gwamnatin Amurka ta fitar a jiya Laraba ya nuna cewa yawan iska mai haddasa ɗumamar yanayi da kuma ƙara hawa da ƙabar ruwan teku ya yi a duniya ya yi kamari a shekarar 2021, wanda ke nuna cewa sauyin yanayi na ci gaba da taɓarɓarewa gabanin sake ɗaukar wasu matakai da aka yi na daƙile fitar da iska mai lahanin. Bayanan da aka gabatar a cikin wannan rahoton a bayyane suke, muna ci gaba da ganin hujjojin kimiyya masu ƙarfi da ke nuna cewa sauyin yanayi yana tasiri a duniya kuma bai nuna alamar raguwa ba, inji Rick Spinrad, shugaban hukumar kula da tekuna da sararin sama, wato National Oceanic and Atmospheric Administration. Ganin yadda yawancin al'ummomi suka fuskanci ambaliyar ruwa wadda adadinta ya kai na tsawon shekaru 1000, fari na musamman da kuma zafin da ya kafa tarihi a bana, hakan ya nuna cewa matsalar yanayi ba barazana ce ta gaba ba, amma wani abu ne da ya kamata mu magance shi a yau, inji shi a cikin wata sanarwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.
So a gaida Binta kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya ga rahoton mu na farko. Jihohin Borno da Yobe da ke shirin arewa maso gabashin Najeriya sun fuskanci ambaliyar ruwa sakamakon ruwan sama da aka dinga kwararawa wanda ya haifar da asarar rayuka da gidaje da kuma gonaki. Haruna Dauda Biyu na dauke da karin bayani.
Jihohin Borno da Yobe ke shirin arewa maso gabashin Najeriya sun fuskanci ambaliyar ruwa sakamakon ruwan sama da aka dinga kwararawa kamar da bakin kwarya wanda ya haifar da asarar rayuka da gidaje da kuma gonaki. An da ya samu asarar rayuka da gidaje da kuma gonaki da dama musamman waɗannan jihohi guda biyu da ma makwabtan jihohi sakamakon ruwan sama da aka dinga kwararawa ba dare ba rana. Dr. Muhammad Goji shine babban sakatare a hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Yobe wanda ya fara bayani game da irin asarar da suka taka da kuma asarar jihar Yobe da wasu jihohin Najeriya ga ma abin da ke cewa.
To akan sirri abin da ya faru cikin kwana biyu nan babban ma abin da aka ce da abin tausayi shine akwai garin gaida garin Mutai a karamar Gujiba kusan gaba ɗaya garin ruwan cikin garin gida da cikin garin banda gidan Bulo da ɗangar gidaje ne biyu ko ya tsaye duk gidajen ruwa da su. Ana kuma je mun tantance muna kokarin kai musu tallafi kuma sai garin da yake haɗa ɗan Damaturu da Gujiba da har Borno ganin shi ma sai gidaje a kuma nuna ma ya je wurin da kansa kuma na
zuwa yau banda dai na yau bayan da muka yi assessment an samu akalla magidanta kuma da 7,200 da wani abu ne abinda ya dace da 7,230 kuma ya karanta hukumomin gaba da kusan 16.
Kamar kuna da adadin mutane da suka rasa rayukan nasu banda wanda suka ji raunuka?
Wanda suka rasa ba gidan da har yanzu ba tantawa sosai. Za ka akwai wanda iflaya ya shafe su mutane 3,300 wanda aka haɗe hajin gwiwa da wani kungiya mai zaman kanta za a ba su naira 33,000 a hannun na tsawon wata 6 duk wata. Ko fatan haka za a ba su kiwon lafiya na shekara guda ɗaya. A kowai kamar hukuma an samu wanda ke mutane da yawa mun yanzu ruwan ya zo akasari yawancin mutane mu yanzu sun koma gona sai sama mun yi zafi dan shi kamar da bawo shebara babu a gona babu a wurin.
Wannan ruwa dai ya raba dubban mutane da mahallinsu da kuma lalata musu gonakinsu wanda hakan kan iya haifar da karancin abinci. Yanzu dai dubban mutane a unguwanni daban-daban suka rabu da gidajensu da kuma wajen kasuwancinsu sakamakon wannan ambaliyar ruwa yayin da mutanen da ba a san adadin yawansu ba suka rasa rayukansu.
Ni sunana Muhammad Usman ne. Kamar yadda ake gani wannan ruwan ya kai shekara 10 bai zo ba kuma ya kai shekara 8 ba mu samu yin noma ba saboda rashin samun zaman lafiya a gari a Borno gaba daya. So bana kuma mun zo mun samu a cikin shekaru 8 ba mu samu noma bana kuma mun zo mun samu mun yi noma gashi ruwan ya zo ya cinye mana gonakin mu gaba daya. Ruwa ya zo ya shiga wannan yadda kuke gani ya bushe wannan dubu ruwa ne dan nasa na misalta ya kai almost kamar 9,000 da wani abu yanda misali yanda ya ci cinye mana gonakin kimu ruwa ya bata mana gaba daya gidajen da ya rusa gida da gonaki wannan yanzu bazan iya lissafi ba mun ba adadi abin da ya bata mana garin Borno
kin nawa gaba daya dama itace na kakkafa banne da dakin dama ya rushe ya fadi gashi nan ko zaka gani ma gashi a kwance iki ai babu sai na gefe daya in kwanta banne da inda zan kwanta shine kurin ne daki ne banne da shi ruwa ya cinye ita kuma ya rushe gashi nan ba komai a ciki ba komai aljefa nake kwana kaga zani na du a jike iki banne da abinda zan ci ma dusa ne nake yi sai na kai lungu na tattirfe da leda tukunan samu abinda na ci.
Wasu mutane kenan da ambaliyar ruwa ya shafa da kuma ake zaton cewa ya raba wasu da muhallinsu da gonakinsu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna, yanzu kuma ga Binta da kashi na biyu na labaran duniya.
To yarjejeniya tsakanin Serbia da Kosovo wadda tarayyar Turai da Amurka suka taimaka aka cimma a ƙarshen mako ta warware ta kaddama kan takaddun bayanai kan mutum amma ta kun saka kan lamarin da kuma tambarin lasisin Serbiawa a arewacin Kosovo abin tunatarwa ne na rashin kwanciyar hankali a yankin. Yanzu yan kasa na iya tafiya cikin walwala a tsakanin kasashen da katin sheda na kasa. Kafin yarjejeniyar akan baiwa yan kasar Kosovo takardun Sabia na wucin gadin lokacin tafiya zuwa Sabia. Amma yanzu a cikin sabuwar yarjejeniyar Kosovo ta amince karta buƙaci takardun shiga ko na fita ga masu rike da takardun Sabia. Babban jami'in kula da harkokin waje na tarayyar Turai Joseph Borrell ya yaba da yarjejeniyar. Wannan ita ce mafita ta Turai. Muna taya shugabannin biyu murna kan wannan shawara da jagorancin su, inji shi a shafin Twitter. Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta faɗa a yammacin jiya Talata cewa ta nema ne kawai tare kuma da samun amincewar kotu kan wani bincike da ba taɓa yin irinsa ba na wasu muhimman takardu na tsaron ƙasa a gidan tsohon shugaban ƙasar Donald Trump a jihar Florida, bayan da ta kula cewa da alamar an ɗau wasu matakai na kawo cikas ga binciken da gwamnati ke yi. Binciken bazata na ranar 8 ga watan Agusta na inda Trump yake zama da ke gabar teku a lokacin sanyi ya zo ne bayan da ɗaya daga cikin lauyoyinsa ya bayyana a watan Yuni cewa an mayar da duk wasu takardu na sirri zuwa ma'ajiyar adana bayanai ta ƙasa kamar yadda dokar Amurka ta tanada da zarar shugaban ya bar mulki. Hadiman Trump sun mika akwatuna 15 da masu ɗauke da bayanan sirri 184 a cikin watan Janairu da kuma ƙarin irin waɗannan takardu 38 a watan Yuni.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji a farkon shirin, rundunar 'yan sanda a jihar Gombe ta kama wasu 'yan jarida guda biyu a lokacin da suka je gudanar da aikin ganewa kansu yadda aka aiwatar da umarnin rushe ofishin ɗan takarar jam'iyyar PDP ta Adawa. Sai dai duk da ikirarin da rundunar 'yan sandar ke yi cewa an samu fahimta a tsakanin da 'yan jarida, akwai yiwuwar zuwa kotu. Abdulwahab Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani.
Cin zarafin 'yan jarida da kuma tozarta su da jami'an tsaro ke yi a Najeriya ba sabon abu ba ne. Sau da yawa ana samun rashin fahimta tsakanin jami'an tsaro da kuma 'yan jarida game da yadda 'yan jaridan ke gudanar da ayyukansu, musamman abin da ya shafi muradan gwamnati. Na baya-bayan nan shi ne kan batun umarnin da aka bayar na a rushe ofishin ɗan takarar kujerar gwamnan jihar Gombe ƙarƙashin jami'ar PDP ta Adawa a jihar. ASP Mahid Mu'azu shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Gombe, ya yi ƙarin haske kan batun.
Jiya suna tare da commissioner of police, kuma commissioner yakan demin wannan aka ɗin, kuma ba a turawa aka yi a kama su ba, kuma ba a ba da doka cewa duk wanda ma aka ga ya ɗauki hoto a kama shi ba wanda aka ce a kama. So amma shi kaman cika yara ne suka yara sun dake shi ɗan isan gari, kuma yan sanda suka yi rescuing na shi aga, kuma daga baya sun koma site inda ake yin abu inda ake yin abu da suka je ɗauka da sun ci gaba da aikinsu ba tare da wani ya musu ya hana su ba.
To, ba a wajen inda aka ake rushewa shi ɗan takarar gwamna na PDP ɗin ba ne aka kama su?
A wajen ne, kuma amma gini ne aka ba da court order ƙarƙashin Gosuga wanda court order suka je suka yi executing. Abinda kawai 'yan sanda suka yi a wannan wajen shine sun yi providing security su tabbatar cewa ba a samu wani matsalar tsaro ba.
To, yanzu dai su wannan 'yan jarida an sake su?
Sun jiya muna tare da su, ba su ma ba abu ne wanda ya ɗauki lokaci ba, kwata-kwata 'yan mintuna ne.
Akwai wanda mai ɗaukan hoto ya ce an kwace handset ɗinsa da abin ɗaukan hoto?
Gaskiya babu, ba mu samu wani report na wanne wanda aka kwace hansar dinsa ko abin daukan hoto ba a yanzu haka.
Musa Joseph Atabo ɗan jarida ne mai daukan hoto da ke aiki a kamfanin jaridar Trumpeter, ya yi bayanin yadda 'yan sanda suka tozarta shi da kuma raba shi da kayan aikinsa.
Mun je kofin urban development ne suka yi basu namu da press conference sannan kuma da demolition. So, press conference ɗin kurun tafiye, so shi ne muka wuce benin din ya yi da ana abuna demolition din. So, da katafila yana nan ya yi greater din kana nan. So, I wanted to take a picture na ginin kafin ya yi demolition before and after. haka shi kenan ɗan sanda ko suka ce wane ne wanda ka aike ka san kamar wasan sun san hannu na sun doke waya sun kwace kamera they just move him off they will say Gombe division from Gombe division haka kai mu Fantani na tabbatar maka
to da aka kai ku Fantani ne ne tajis din su da suka faɗa a kanku
so ko an yi muku a Bankon Awas daga bayanin kawai shi ne directive daga city ya ce lalalala tun da akwai members din mu sun je waje city ppro suka je waje city shi ne aka yi rubutu na mu
to menene dalilin da za a zo ga kama ku
shi na mu da dan sannan ne da sun mai dalili ba
ba su kama ku dalili ba dai ko sun kama ku kun je ko ba ne
ya ce kawai ina daukan hoto ina video na su wa register da ya kwace waya yana jibo na yankiri sannan kuma ya fara duba wayan kuma bagen hukutu bagen kuma bagen bidiyo ba
hukun yanzu shi kenan kun bar matadin ya mutu shi kenan a
kuma gaskiya ni kotu zan je a shige zan shiga zan je kotu titi dai ya bada hakuri amma ni mai ran tsaya nan ba gaskiya ba ran tsaya ba idan haka jami'an tsaro ana biyan su kare mu da jirgogi da su dana basu albashi kuma suna ci mana mutunci a ƙasar ma ai wannan ba daidai ba ne
ku nawa ne aka yi muku haka
Musa Joseph Adabu kenan ke bayani dangane da irin halin da ya gani a lokacin da ya je gudanar da aikinsa Abdulwahab Muhammad muda Amurka daga Bauchi a Nigeria.
A gaida Abdulwahab kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 17:25 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu ta yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga Sulemu Mini Barma da shirinmu na Nakasa ba kasawa ba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba na ta zama kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum. Barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Har ila yau muna tare da Madam Ado Zainabu Abdalla, darakta a wata makarantar firamaren birnin Kwanni da ke jamhuriyar Niger, wacce a shirin da ya gabata ta yi bayani akan gwagwarmayar da ta sha a makaranta, musamman kalubalen da ta fuskanta kafin ta samu gurbin karatu a makarantar malamai wato Ecole Normale da ke birnin Tawa. Saboda a tunanin shugaban makarantar na wancan lokaci, masu tawaya ba su cancanci shiga aikin malinta ba. Dagewar mahaifin malama Zainabu akan maganar ilimi yasa ta kai ga cimma gurinta, abinda ke nuna muhimmancin goyon bayan iyaye wajen samarwa ƴaƴansu na kasassu tsayayyar madogara. To a yau za mu dora daga inda malama Zainabu ta soma aiki bayan kammala karatu a ci gaban hirarsu da wakilin muryar Amurka Haruna Maman Bako.
Da na hito da diploma ɗina sai an ka kawo ni tasawa wajen ma'aikata tsohon prefe da ya tashi nan Abba Lele shine lokacin nan inspector ɗina. To matashi tare mun kai Ecole Normale ya aje mini biro cikin inspection yace nan zana aiki ko da nazo sunana gashi an bani biro wallahi Haruna Maman Bako wata guda ne cikin inspection din nan raina abu a take sai niga karatun ga dudda nayi cikin biro na zani ida sasu wanda mun kai karatu da su duk suna zuwa suna doka kaya suna taya suna ba darasi ni ina nan zamne na kai sati ina kuka Alhaji Abu Lele zo iske ne ce mini Marmazal Zainabu yace lahiya kike kuka nace ni wallahi wanga biro re na tsane nace na gwammace akai ni wata lakwal wadda a san kilometer 100 da tasawa sai ce mini ikon Allah Zainabu masu kafafu suna bada su zo biro ke kina kokarin ki hita nace kowa da abin da yake so ne nace ku bar ni dai in tai wannan abin da na iya in zuwa ma yara masha Allah sai ya kira su prefe na da sun ka zo sun ka gani sai aka ce to akai ni Ecole de Fitte sawa nan inda nayi karatu na an ka kai ni kuma na iske director su din da ta karanta shi na yi shekara guda sai na ga ƴan mata tana wani wuri tana karanta su a lokacin nan kuma yayi sai na koma nan nemi affectation na koma inda tsoho can tant to daga tant sai da muka yi shekara 7 ina karanta su an ka tado mu malbaza daga nan ne daga cikin karanta su ne na samu mai gidan gana ya Armeni daga malbaza ne shekara 9 ina karanta su mun ka komo nan Kwani yau kwani shekara mu 14 a jimilte shekara 32 ne ina karanta suwa.
To yanzu wani gargadi ko kira za kima mutane wanda ke cikin irin wannan hali naki ko na polio ne ko kuma ba shi ne yasa suka ragota ba dan su gane cewa suna SUI tsaye da kawahunsu su neman makansu abin dogaro ga kai in kuma ƴaƴansu ne suka shiga wannan hali suna iya sun nigirsar da ɗiyansu domin su ma su samu abin da za su iya ceton kansu gobe.
Na farko dai uwaye dai za mu ja mu hankali tunda ma'aihi ko ma'aiya sai in taso ɗanta sosai sai yayi abin kwarai. Ai magana san ka ce ka so ɗanka sosai duniya ta kishi kuma ka kishi duniya ta so shi. Ni babu irin kashin da ban sha ba bisa karatu. Babana bai raga mini komai wajen kashi sai na iya karatu ne amma shi ya san dalilin da yake mini haka nan dan saboda kai ya gani ina bara kenan. Uwaye ma in sun kai ma ɗiyansu haka nan horon nan sai ayi abin kwarai amma yanzu ba anan ga yin shi horon nan. Kai da kake da damu wanda yake da ragowa ka kokarta ka koya mishi komai aikin da duk zaka koya mishi na ƙarhi ne na boko ne na ina ne shi da ya hidda kai ne kai ya shiga swata kai ya shiga bara ya samu dai abin da zai samu hayya ba wani. Tunda ni gashi masha Allah shekara 32 ina gurguncewa amma bai hana masu kafahu nan suke ci karkashi na masha Allah. To kenan inda ubana bai tsaye tsayin daka ba ya bi ni da gurmuntar ne ce ha yalla gurguwa ce bata iya da ban iya komi. Kuma inda nan gode ma Allah masha Allah duk da karatun da ubana ya matsa nayi babu aikin hannu wanda iya mace za ta yi da ban iya shi ba babu shi kalmisa dumki tricotage wannan darauri babu irin wanda ban iya ba.
Kuma kina yin sunan kina sayarwa?
Ina yin su ina sayarwa amma yau da gobe kun san gami da idanu sai na rage wa ansu abu
na rage wanda ki koya ma dan so iya
lalle na harko na koya miki shiyata ta ko iya kuma har yanzu tana cin amfanin shi. Na koya mata tricotage wannan yadda ake daddara duk mai ciki ni da kaina nake neman masu cikuna ina bada tana yi musu tana samu abin da ta samu ita ma kon manager ce kuma daga baya da idanun sun kakiya ni yanzu activity principal ita kullum bombo glass ne sahiya in ta waye
ma'ana dai baki kwance da
ban kwanta ba in dai sahiya ta waye na samu abin da yaro zai ce mini mamma bani in meka mishi alhamdulillah.
To masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da karshen wannan tantaunawa. Yanzu a madadin Madam Ado Zainabu Abdallah, Daraktar wata makarantar firamare a birnin Kwani da wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako, ni Sulaiman Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
A gaida Suleiman Mumin Barma yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridan Ghana.
Da jaridar The Herald da mu so masharhin jaridun na yau. Rahoton akan jarar na shekara ta 2021. Ma'aikatan tuwon lafiya 146 sun laƙume Ghana City miliyan 1.5 na ainihin albashin da ba a biya ba daga jimlar. Rashin gaskiya na biyan kuɗin haraji na Ghana City miliyan 5.5. Jaridar ta ce rahoton Auditor General na shekara ta 2021 bayyana cewar ma'aikata 146 daga rukunoni daban-daban na ma'aikatar kiwon lafiya sun laƙume Ghana City miliyan 1.5 na albashin da ba a karɓa ba. Wannan ya danganci jimlar kuɗi Ghana City biliyan 1,080,913,824 na kuɗaɗen albashi da aka gano ta ainihin Auditor General da ake sama da faɗi da su da sun ka haɗa da ire-irensu masu tarin yawa. Ita kuma babban jaridar ƙasar Ghana The Daily Graphic wannan labarin ta ruwaito. Kuɗin rage tsadar rayuwa kashi 15 da aka yi alkawari tsakanin gwamnati da ma'aikata ya samu shiga accounting din ma'aikata. Jaridar ta ce the controller and accountant general wato rukuni da ke biyan kudin ma'aikata ya biya ma'aikata kashi 15 na kudin tsadar rayuwa na wato allowance kashi 15 na kudin tsadar rayuwa da aka amince tsakanin gwamnati da kungiyar Kadago. Za a rinka gwada idanuwar direbobi kan a basu lasensi babban mai kula da sashin bayar da lasensin tuki da kuma na mototi shine ya faɗi haka kuma jaridar The Chronicle ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce director jihar Ashanti na DVLA sashi da ke bayar da lasensi kenan Amos Abeka ya bada sanarwa cewa somi daga 1 ga watan Satumba shekarar nan dukkan wanda zai nemi ya samu lasensin tuki sai an gwada lafiyar idonsa daga cibiyar kiwon lafiya da aka amince da ita. Ya bayyana cewa wannan atisayi zai iso ne a ƙarƙashin fiska na biyu na shirin gwada idanuwa a matsayin bukatu na bayar da lasensi yadda ya dace da ka'idan akan hanyar mota na shekarar 2020. Ita kuma jaridar The Ghanaian Times wannan labarin ta ruwaito commission da ke kula da gandun dazuka ta umurci a rufe gidan adana namun dawa wato zoo na nan birnin Accra. Jaridar ta ce commission nan da ke kula da gandun dazuka ta umurci a rufe gidan adana dabbobin dawa wato zoo din Accra ga jama'a. Wannan a dalilin wata mutuwar da aka samu ne na wani mutum wanda aka ce wani zaki ne ya kashe shi a nan cikin zon a ranar Lahadi. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To a takaice dai, kasar Sin ta fuskanci matsanancin zafi da fari a bana irin yadda ba taba gani ba, al'amarin da masana ke cewa zai iya yin barazana ga samar da abinci, makamashi da tattalin arziki da China ke baiwa muhimmanci. Tsananin yanayi wanda ya fi kamari a kudu maso yammacin lardin Sichuan ya shafe fiye da kwanaki 70, wanda ke nuna yanayin zafi mafi muni tun lokacin da aka fara rubutawa ana ajewa a shekarar 1961. Yanayin zafin Sichuan ya kai ma'aunin Celsius 43, a Bebe kuma yanayin zafi ya kai ma'aunin Celsius 45. Wani rahoto da gwamnatin Amurka ta fitar a jiya Laraba ya nuna cewa yawan iska mai haddasa dumamar yanayi da kuma ƙara hawa da gabar ruwan teku yayi a duniya ya yi kamari a shekarar 2021, wanda ke nuna cewa sauyin yanayi yana ci gaba da tabarbarewa gabanin sake ɗaukar wasu matakai da aka yi na daƙile fitar da iska mai lahanin. Bayanan da aka gabatar a cikin wannan rahoto a bayyane suke muna ci gaba da ganin hujjojin kimiyya masu ƙarfi da ke nuna cewa sauyin yanayi yana tasiri a duniya kuma bai nuna alamar raguwa ba, inji Rick Spinrad, shugaban hukumar kula da tekuna da sararin sama wato National Oceanic and Atmospheric Administration. Akalla fararen hula 50 ne aka kashe a wani farmaki da sojojin Mali da na 'yan kasashen ƙetare suka kai a ranar 19 ga Afrilu, inji Majalisar Ɗinkin Duniya a wani rahoto a jiya Laraba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sha zargin sojojin Mali da kashe fararen hula da waɗanda ake zargin mayakan sa kai ne a tsawon shekaru 10 da suka kwashe suna yaƙi da ƙungiyoyin da ke da alaƙa da Al-Qaeda da IS. Gwamnatin mulkin sojan Mali, wacce ta karɓi mulki a wani juyin mulki a shekarar 2020, tana fama da masu ta da ƙayar baya tare da taimakon wasu sojojin haya na kamfanin Wagner mai zaman kansa da ke ƙasar Rasha.
To masu sauraro, anan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku jo su abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Binta Suleiman Yaro wadda ta taya na gabatarwa, sai Solomon Abu wanda ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Carl, ni Hanifa Kabir Isa nake cewa sai an jima. Bissalam.